Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu rare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran aboka aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 7 ga watan Afrilun shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara da kanun labarai.
Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korar yan majalisar dokoki yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun cewa a baya-bayan nan Russia ta sake mamaye wani bangare a yankin Bakhmut da ke Ukraine.
To kanun labaran kenan. A taskar rahotanninmu za ku ji cewa 'yan arewacin Najeriya mazauna jamhuriyar Niger na bayyana fargabar samun wasu matsaloli a yankin sakamakon soma haƙuwar barkatun man fetur.
Ga dukkan inda aka ce man fetur ya fita za a ga wasu fitintunu da wasu tashin hankali suna biyowa.
Man fetur kusan yana sawa a sakankanci a saki wasu abubuwa da mu muke amfani da shi musamman mu arewa an san mu da noma da wasu abubuwa.
To shin waɗanne matsaloli ne ke karye lagun mata kan shiga harkokin siyasa da tsayawa takarar zaɓe a Najeriya?
Za ki ga mace ma in ta fito tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa, ana kiranta ba irin sunayen da ba a kiransu.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari kana kuma da tsarabar mota watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korar yan majalisar dokoki yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar a jiya Alhamis. Yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar, inda suka kira a ƙara tsaurara matakan mallakar bindiga biyo bayan harin da aka kai a wata makaranta a Nashville, inda aka kashe mutane uku da ɗalibai uku 'yan shekaru tara. Sai kuma 'yar majalisa ta uku ta kauce wa tsigewa da ƙuri'a ɗaya. Justin Jones, ɗan majalisar jihar na jam'iyyar Democrat a Nashville, ya ce jihar Tennessee na amfani da ƙarfin iko wajen korar 'yan majalisa uku kuma abokan aikinsu, saboda kawai suna da rinjaye da za su iya yin hakan. 'Yan majalisar da aka kora, Jones da Justin Pearson, Amurkawa baƙaƙen fata ne. Sai kuma 'yar majalisa ta uku, Gloria Johnson, mace farar fata wacce ta tsira daga korar. Sai dai shugabannin jam'iyyar Republican sun musanta cewa korar na da alaƙa da launin fata. Shugaban Amurka Joe Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an harbe mutane uku da yara uku a harin da aka kai, amma abinda 'yan majalisar suka fi mayar da hankali a kai shi ne hukunta 'yan majalisar da suka bi dubban masu zanga-zangar lumana suna kira da ɗauki tsauraran matakan mallakar bindiga. Wannan abin mamaki ne kuma rashin bin tsarin demokradiyya ne. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta ɗora alhakinsa a kan ƙungiyar Islama ta Hamas. An yi ta jin ƙarar tashin bama-bamai masu ƙarfi a wasu sassan Gaza, yayin da jiragen yakin Isra'ila suka kai farmaki kan wuraren da sojoji suka ci ramuka ne da Hamas take kera makamai. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan cibiyoyin Hamas da ke kudancin Lebanon a hare-haren da ta kaddamar a yau Juma'a, wani gidan talabijin na kasar Lebanon ya ce an samu fashewar abubuwa a birnin Taya da ke kudancin kasar. A baya-bayan nan dai ana ta zaman dardar a yankin bayan arangama da aka yi tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falastinawa a cikin masallacin Al-Aqsa na birnin Quds, wurin da kashi uku na musulman kasar suke ibada. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce rikici ya sake barkewa a masallacin Al-Aqsa a yau Juma'a kafin sallar Asuba tsakanin 'yan sandan Isra'ila da ke rike da sanduna da kuma Falastinawa masu ibada suna rera taken goyon baya ga Hamas.
To can an ji mazara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna kasar jamhuriyar Niger suna bayyana fargaba kan illolin da su mahaƙo ɗanyen man fetur zai iya haifarwa a yankin. Duk da yake dai sun aminta cewa wani babban ci gaba ne da zai inganta sha'anin tattalin arzikin yankin, to amma suna ganin idan ba a ɗauki matakai ba yankin na arewa na iya kasancewa da matsaloli irin na Niger Delta. Daga Agadez ga rahoton Hamidu Mahmud.
Watanni kusan biyar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da hakar fetur a Kalmoni da ke iyakokin jihohin Bauchi da Gombe a arewa maso gabashin Najeriya, shugaban kasar ya sake kaddamar da hakar man a karamar hukumar Obi da ke cikin jihar Nasarawa. Wannan yasa an fara hakar fetur kin wanda shine abu mafi daraja da kasar ke da shi a wurare biyu a arewacin kasar. Yayin da mutanen yankin ke murna game da hako mai a arewacin kasar, wasu fargaba suke da abin da ya faru da yankin Niger Delta mai albarkatun mai da gurbata muhalli da ayyukan masu fasabututun mai ya faru a arewacin kasar. Malam Lawan Ahmed dan asalin yankin arewacin Najeriya ko mamba a kungiyar 'yan Najeriya mazauna Niger.
Dole mu ji fargaba. Misalai ga dukkan inda aka ce man fetur ya fita za ka ga wasu fitintunu da wasu tashin hankali suna biyowa. Lalle abin farin ciki ne amma kuma abin yana tare da hadari. To hadarin yakan zo ne in aka bude kofa, an ce sai bango ya tsage kadan gare ki samu wurin shiga. Ai shi da ma ka'idan man fetur duk inda aka hako shi sai an samu wannan matsalan. Hukuma ta kafa hukuma na musamman akan wannan.
Tunda aka kaddamar da aikin hako mai daga arewa maso gabashin Najeriya ne dai 'yan yankin suka fara murnar cewa wannan wata dama ce ta bunƙasa tattalin arziki yankin da ma kasar baki daya. Sai dai Malam Ibrahim Saraji na ganin samar da daidaito tsakanin al'ummomin yankin da shugabannin zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da mutane na arewa ke da.
Na yi zaman da asalin man fetur din yake a Najeriya, kudancin Najeriya. Abinda yake za a samu daidaito ga duk inda aka samu irin wannan abu, ya zama dai da shugabannin da talakawan da suke iriyar wurin an samu daidaito a tsakani. Bangaren gurbata muhalli kuma daman dole in dai aka samu irin wannan harkan man fetur a wuri, gurbatan muhalli yakan samuwa. Amma abinda za a shafe wa mutane duk wani fargaba da wani gurbata shine a ce akwai wani tsari da za a yi da za a dinga biyan wannan mutane da suke nan yankin. To insha Allah ko da tashin su aka yi su koma wani wuri ba za su ji ciwon wannan abu ba.
Bayan shafe shekaru ana hakar fetur a yankin Niger Delta, mutanen wurin suka fara kokawa kan rashin amfana da alherin man da ake kokawa daga yankin nasu. To sai dai 'yan arewacin Najeriya na ganin samar wa matasa aiki yi zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da matasa ke da ita. Malam Sani wani 'yan arewacin Najeriya ne mazaunin Agadez.
Wayanda ba su aikin komai su ya kamata ina ganin a samu a wajen nan, ina su kaga an yi maganin zaman banza da suke yi za a samu ci gaba na tattalin arzikin ƙasa da kuma rage wasu fitintunu da za su rika tasowa a gun wayanda ba su da aikin.
Malam Isyaku Abdullahi cewa yayi ya kamata mutanen arewacin Najeriya su guji sakacin da ka iya sa su kin aiki saboda tunanin cewa an samu arzikin mai a garin su.
Wannan abun alfahari ne, abun farin ciki ne, muna ganin wannan abun ci gaba ne, abu ne wanda wannan gwamnatin gaskiya ta yi namijin kokari. Gaskiya hakika abun fargaba ne saboda shi man fetur kusan yana sawa a sakankanci a saki wasu abubuwa da mu muke amfani da shi musamman mu arewa, an san mu da noma da wasu abubuwa. To kaga samun wannan ma za a iya sakar wannan abubuwan, wannan abun fargaba ne.
Masana dai na ganin abin da ya kamata arewacin Najeriya ta yi shine ta sa mutanen da ake hako mai a wuraren su kafa kwamitin amintattu da za su rinka kula da yadda ake sarrafa kuɗin. Hamd Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud daga Agadez da jamhuriyar Niger. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram Yanzu kuma ga Zara da ci gaban labaran duniya.
A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine cewa a baya-bayan nan Rasha ta sake mamaye wani bangare na yankin Bakhmut da ke Ukraine. Rahoton ya ce dakarun Rasha sun samu damar mamaye tsakiyar garin Bakhmut kuma sun kwace gabar yammacin kogin Bakhmut. Sabon rahoton ya nuna cewar sojojin Wagner da kwamandojin ma'aikatar tsaron Rasha sun dakatar da faɗan da ke tsakaninsu tare da kuma inganta haɗin gwiwarsu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ƙarfafawa shugaban China Xi Jinping gwiwa da ya yi amfani da alaƙar da ke tsakanin China da Rasha don taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙin Rasha a Ukraine. Macron ya shaidawa shugaban China hakan ne yayin ganawarsu a jiya Alhamis a birnin Beijing, inda ya ce cin zarafin da Rasha ke yi a Ukraine ya yi illa ga zaman lafiyar duniya. A yau Juma'a, jami'an tsaron gabar tekun kasar Japan na ci gaba da bincike da aikin ceto wajen neman jirgin saman sojin Japan da ya bace a jiya Alhamis a tsibirin kudu maso yammacin kasar da ke kusa da kasar Taiwan. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewar ministan tsaron Japan Yasukazu Hamada ya ce ba a samu ko daya daga cikin ma'aikatan jirgin da ya bace ba. Yasunori Morishita, shugaban rundunar kare kai na ƙasa, ya faɗa a wani taron manema labarai a jiya Alhamis cewa ana kyautata zaton jirgin saman kirar Black Hawk ya fada cikin tekun bayan da aka ga wasu abubuwa da ake zaton sassan jirgin sama ne a yankin. Jami'ai na GSDF sun ce jirgin saman mai saukar angulu na ɗauke da mutane 10 da ke gudanar da ayyukan sa ido a kusa da tsibirin Mayakojima mai tazarar kilomita 400 daga gabashin Taiwan. Jirgin ya ɓace da misalin ƙarfe 4:33 na yamma a jiya Alhamis. An aika da jiragen ruwa masu gadin gabar tekun Japan kuma hukumar GSDF ta shiga bincike. Wani jami'in tsaron Amurka ya shaida muryar Amurka cewa sojojin Amurka sun bayar da goyon baya ga ayyukan bincike da ceto. Jami'ai sun ce jirgin mai sarkar angulu ya taso ne daga Mayakojima kafin karfe 4 na yamma kuma ya shirya komawa tsibirin bayan karfe 5 na yamma.
A gaida Zara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. A Najeriya, mata sun dade suna kokawa kan yadda suke zargin mazaje na yin kaka gida a harkokin siyasa da tsayawa takarar mukamai a lokacin zaɓe, lamarin da akasari yake mayar da matan 'yan amshin shata a tafiyar da mulki da gwamnati. Daya daga cikin 'yan fafutukar sauya wannan halayya kuma 'yar gwagwarmaya Aisha Yusuf ta zayyano wasu daga cikin dalilan da ke karya lagun mata wajen shiga ka'in da na'in a sha'anin siyasa musamman a arewacin Najeriya, a wata tattaunawa da ta yi da Grace Alheri Abdu a nan ofishinmu na Washington DC.
Da yake za ki ga mace ma in ta fito tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa, ana kiranta ba irin sunayen da ba a kiransu, saboda haka wani yakan sa wasu matan masu ƙi fitowa su yi abin nan. Amma babban abu dan mutane za su yi magana, mutane sun saba magana, ba irin sharri da ba su kama ka ba, muddin dai kana ma da murya, muddin dai kana wani abu dole sai a kawo maka irin sharri daban-daban, ka ba mutane da surutan su ta yi. Tunda Allah babban abu shi ne yake duk abin da ake yi zuciya. Actions are judged according to intention. A hadisi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da mutum zai zuciya mutum, Allah na duba zuciya mutum. Dan ku kai san abin da kike ga abin da ya kamata, kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙin jama'a, kuma kina son ki kula da jama'a. Duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba, amma it's part of it. Wani kuma kiga sai kaga mazaje wasu ba su yadda matan su yi siyasa, wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba, wasu kuma kai dai jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi, wasu dai abu wasu kwansa ba za su zaɓi mace ba. Amma sai ka ga garidin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba, kina mace, rashin ba kunya ba tsoron Allah zai zo ya same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ki mishi taimako kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zabi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su bace kasar wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen amma za su ce wai abu za su zabi mutane ba a wani lokacin wani abun gwamnati ka ga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne dai ni ba na ganewa amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa kuma a cikin Nigeria ne da muke ciki mata sun fi wahala ƴaƴan mu ake kashewa matan da muke wahala ana wa mata fyaɗe ana hana mata samun aiki wasu da suka zama ƴan gudun hijira suna nan suna fama Allah kaɗai ne suke irin halayen da suke samun kansu saboda haka siyasan nan idan mutane basu tsaya sun shiga wannan siyasa ba haka za mu ta samu mutanen da suke shigowa za su zama shugabanninmu suna abu da suka ga dama kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abun kaddara ne a wani abun ba kaddara bane ba gaggance ne idan ba mu yi abin da Allah da ya kamata ba ya za mu zo mu ce wai kaddara ne mu muka jawo kanmu ai
ya zaki bayyana shekaru 8 na Muhammadu Buhari dake barin gado kuma menene shawararki ga gwamnatin da za ta karbi mulki a nan da watan Mayu
ai gwamnati Buhari ko kai an ce Allah wadana naka ya lallace kallan kitse akai warugo abin da zace dan talakawa gaskiya sun wahala akan Buhari shekara da shekaru kafin ma ya zama shugaban kasa suna nan suna fitowa ko lokacin na tana lokacin na da shekara 2015 kafin zaben nan da zai yi kadi 14 da za lokacin da zai yi declaring haka mutane suka tuka Abuja nake suka rika zuwa daga ko ina ba kudi ba kuma har wasu kwana suke a waje mutumin nan ya haukar da mulki sai ya juya wa talakawa baya sai yanzu mutanen ga halin ai kowa na cikin halin wahala talauci kunci abinci wannan ba abinci kuma babban abu ko tausayi ko magana mai dadi babu daga wajen
to akwai masu cewa bai san ai hakan na faruwa ba
to ina amfanin shi shiga gurin idan ya san cewa bai sani ba kana shugaban kasa kace baka sani ba a haka shugabanci yake mun ga Sayyidina Umar lokacin da yake fito lokacin da yake abin nan yana yawo ya duba waye yake da wani matsala har ya samu macen da yake da ita da yayanta ba su ci abinci ba za ka zo idan ya tsaya gaban Allah zai cewa Allah wai bai sani ba to idan ya san ba zai sani ba me yasa ya hauka daga me yasa ya nemi a zabe shi sannan ka shiga ciki ka ce baka sani ba wani zance mutum ya ce bai sani ba zancen nan ba ta mata so ba
Aisha Yusuf kenan wata yar fafutuka a Najeriya zantawar su da Grace Alheri Abdu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makonnin da muke ciki ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana a gaban wata kotu a unguwar Manhattan a birnin New York. Inda aka tuhume shi da laifuka 34 da ke da nasaba da biyan kuɗin toshiyar baki. Ga wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta shuda bakinta kan wata mu'amala ta kunciya da ta yi zargin sun yi da Trump tun gabanin ya zama shugaban kasa. Kudaden da ake zargin Trump ya sauya asalin dalilin da ya sa aka biya su. Trump dai ya sha musanta yin ba daidai ba, ya kuma kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullin siyasa. Sannan a gaban kotun ma ya ce ba shi da laifi a dukkan tuhume-tuhumen da ake masa. To shin wannan shari'a za ta iya hana Trump tsayawa takarar shugaban kasa? Kuma me fadar White House ta ce dangane da zargin da 'yan Republican ke yi cewa wita da kullin siyasa ne. Kaɗan kenan daga cikin batutuwan da zamu mai da hankali a kai a shirin namu na duniyar Amurka wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa kotun Manhattan a New York cewa bai aikata laifin komai ba a tuhume-tuhume da aka zayyana masa a ranar 30 da ta gabata bayan da ya miƙa kansa ga hukumomi. masu shigar da kara a birnin New York suna tuhumar Trump da aikata laifuka 34 waɗanda suka ce na da nasaba da biyan wata mata mai fitowa a finafinan batsa kuɗin tushiyar baki. Dukkan laifukan dai sun fada ajin manyan laifuka a dokar Amurka. Ana zargin Trump ya biya Stormy Daniels $130,000 don ta rufa masa asiri kan zargin nemanta da ya taɓa yi kafin ya zama shugaban ƙasa. Trump dai ya sha musanta wannan zargi. Bugu da ƙari, ana zargin Trump ya yi ƙarya wajen ba da bayanan kuɗaɗen hada-hadar kasuwancinsa, inda ya gabatar da wannan kuɗi da ya biya matar a matsayin kuɗin aikin lauya. Alhali ba haka ba ne. Trump dai ya musanta dukkan tuhume-tuhumen da ake masa. Idan kotun ta Manhattan ta samu Trump da laifi a ƙarshen wannan shari'a, hukuncin da doka ta tanada ya hada har da zaman gidan kaso. Ko da yake ba lallai bane alƙalin ya yanke masa wannan hukunci na zaman gidan yari. To shin wannan shari'a za ta iya sa Trump ya kasa tsayawa takarar shugaban ƙasa ko da an same shi da laifi? Anna Kominsky farfesa ce a makarantar koyar da aikin lauya a New York. Ta kuma faɗa wa abokiyar aikinmu Carol Valdam cewa,
so from a legal perspective, it does not prohibit him in any way from running for president or even becoming president.
Kace idan ka kalli abin ta mahangar shari'a, hakan ba zai hana shi takarar shugaban kasa ba ko ma zama shugaban kasa. Ka'idojin da kundin tsarin mulkin Amurka ya tanada ga masu sha'awar zama shugaban kasa ba su da yawa. Saboda haka za a iya samun sa da laifi kuma a yanke masa hukunci. Amma kuma hakan ba zai hana shi takarar shugaban kasa ba. To tun dai a ranar ta Talata aka ba da belin Trump, ya kuma koma gidansa na Mar-a-Lago da ke jihar Florida, inda ya yi wani jawabi ga magoya bayansa.
They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law.
Trump kenan yake cewa sun san cewa ba za su iya kada mu a zaɓe ba, shi yasa suka ɓullo mana ta ɓangaren shari'a. Irin ƙasar da muke rayuwa a ciki kenan. Amurka ta zama abin da ta zama. To fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta ce komai ba dangane da wannan shari'a. Tana mai cewa hankalinta ba kan wannan shari'a yake ba. Karen Jean-Pierre ita ce sakatariyar yaɗa labarai a fadar ta White House.
It's an ongoing case, so we're just not going to comment on the case specifically.
Ta ce wannan shari'a ce da ake kan yi, saboda haka ba za mu ce komai ba. Shugaban ƙasa zai ci gaba da mai da hankalinsa kan yi wa Amurkawa aiki kamar yadda ya saba yi a kullum. Da dai tsakar ranar Talata, Trump ya miƙa kansa ga hukumomi inda aka gabatar da shi a gaban kotu a wani lamari da ba taɓa gani ba. Tun da safiyar ranar dandazon magoya bayansa da masu adawa da shi suka yi da fifi a ƙofar kotun don kallon yadda zaman shari'a zai kaya. Trump mai shekaru 76 shi ne tsohon shugaban Amurka na farko da ya fuskanci tuhumar aikata laifi a tarihin Amurka. A bara ya ayyana burinsa na sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi a shekarar 2024. To masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar Amurka na wannan makon. Sai wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Steve Harmon da Carol Van Dam. Sai Julie Legas Gershon da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
To a yau daga dandalin namu na saƙonni, za mu fara ne daga saƙon Ibrahim Mazu Mada Bakinawa na jihar Zamfara. Yace ni dai kullum addu'a ta ita ce Allah ya ba jihar mu ta Zamfara zaman lafiya mai dorewa, domin rashin zaman lafiya wallahi ya sa komai a jihar ya koma tangal-tangal. Sai kuma sako daga Ayuba Isa garin Sarkin Noma, shi kuma yace a gaskiya shirin gwamnatin Najeriya na cire tallafin mai fetur zai sa talakawan Najeriya mu shiga wani yanayi danganin tsadar rayuwa da muke fuskanta. Allah shi kyauta. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Haɗejiya. Yace da zarar jami'in tsaro ya nuna gaskiyarsa a fili, to ƴan uwansa jami'an tsaro ta wajensu zai fara samun ƙalubale. A kasuwanci da zarar ka sassautawa al'umma masu irin kasuwancinka za su fara zarginka. Idan ka fara nuna kyauta da kyautatawa ga matarka, ƴan uwanka na jini su za su fara fadin matarka ta mallake ka. Wannan kadan kenan daga yanayin da al'umman Najeriya ke rayuwa cikin rashin tausayin juna da neman na kasar juna. To ta yaya za mu ga daidai? Babu gaskiya da kyautatawa junanmu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace to bankin duniya ba girin girin badai ta yi mai wajen baiwa Najeriya tallafin miliyan 800 domin idan babu rami me ya kawo rami. To godiya muke yi, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku a kullum, kuma ci gaba da kasancewa da mu.
To kafin mu kai ga labari a takaice, ga wannan nasihar albarkacin wannan wata na Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuna tare da dan uwanku Ahmad Tijjani Usman Nuf Sharubutu, wanda yake ya mai da malam a wancan masallacin sa da yake yayi shi a Juma, shine wanda yake ba da sallah a wurin. To naji da wannan watan azumin Ramadan, abinda ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba, kamar yadda manzon Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la'allakum tattakun, kaga nan ya nuna mana tsoron Allah. Shine manzon Allah ke ce muna wala abin tsoron Allah. Tsoron Allah shine me? Imtisalul awamir, shine kamanta horo na Allah. Waji sinabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wataala ya hane mu, fi zahiri a fili wal batini da boye. To mu yi kokari ba wannan azumi kurun za mu ji tsoron Allah ba. Tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi, saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai. Kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba. Wani irin darasi ne? Za ka fahimci yanda yau rayuwa yake, yanda halin yunwa yake, yanda halin kishirwa yake. Yana ƙara mana tausayi. Sai manzon Allah mai tausayi ne. Yau kana nan, wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji, to kai ma ai ka jarrabi azumi kaga yanda yake. Shi yasa ka tausaya masa ka bashi. Kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah. Kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu. A'a, bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
An gicciye wasu 'yan kasar Philippines su 8 don kwaikwayon irin wahalar da Yesu Almasihu ya sha al'adar bikin Good Friday. Al'adar bikin da ke tara dubban masu ibada da masu yawon bude ido zuwa kasar Philippines, duk da cewa cocin Katolika bata amince da shi ba. An ci gaba da al'adar bikin gicciyewa a ƙauyen San Pedro Cotod da ke lardin Pampanga a arewacin Manila, bayan dakatar da shi na tsawon shekaru 3 sakamakon barkewar annobar corona. Kimanin mazauna ƙauyukan 12 ne suka yi rajista, amma maza 8 ne kawai suka shiga ciki, har da mai zane-zane Robin Enaji ɗan shekaru 62 wanda aka gicciye shi a jikin katako karo na 34 a San Pedro. A cikin wani taron manema labarai jim kaɗan bayan an gicciye shi, Enaji ya ce ya yi addu'a don kawo ƙarshen annobar COVID-19 a duniya da kuma kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, wanda ya ba da gudunmawa ga hauhawar farashin gas da abinci a duniya. Wani mutum mai 'ya'ya 4 ya ce yana son ya yi aikin tuban saboda shekarunsa kafin ƙarshen shekara mai zuwa, duk da yake zafin buga ƙusar ba mai tsanani ba ne. Ya ce ko da yaushe yana jin fargaba kafin kowane gicciyewa.
Tumadilla, masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu kam a madadin Zara Aminu Fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula mana da sauti ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanin na ki muku fata alkhairi ma assalama.